Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Faraa, Sarauniya, Nomad, Dalol, Daniya da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nade. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Shugaban Amurka Donald Trump ya na halartar taron kasashe 7 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na G7 a garin Biarritz dake kasar Faransa. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya tarbi takwaran aikin sa Trump da sauran shugabannin dake halartar taron, inda daga baya suka yi wata liyafa ta kasaita. Liyafa ita ce ta biyu da shugabannin suka yi a Biarritz, duk da cewa a jiya Trump ya yi barazanar saka haraji kan wata barasa da ake shiga da ita Amurka daga kasar ta Faransa. Sai da jidda haka shugabannin biyu sun ƙara jaddada aniyarsu ta yin aiki tare, yayin da suka zanta kan jerin batutuwan da suka shafi sauyin yanayi, yakin Libya da na Syria da Koriya ta Arewa da Ukraine da Iran da kuma yadda ake ci gaba da fuskantar matsalar tsaro a yankin Sahel. Kungiyar Taliban ta ce tana fatan a yau Lahadi za a kammala tattaunawar da take yi da Amurka, wacce za ta bada damar a cimma matsaya kan yadda za a kawo ƙarshen yakin Afghanistan da aka kwashe shekaru 18 ana yi. Zaman tattaunawar tsakanin bangarorin biyu da ke takaddama, wanda ake yin shi a karo na 9, ya gudana ne a inda aka saba yin taron, wato a ƙasar Qatar da ke yankin tekun Fasha. Tawagar Amurka ta samu jagorancin jami'in diplomasiya Zalmay Khalilzad, wanda ba Amurka ne dan asalin ƙasar ta Afghanistan. A jiya sabar kakakin Taliban Zabihullah Mujahid ya faɗa wa muryar Amurka cewa bangarorin biyu suna kokarin shata yadda dakaran da Amurka ke jagoranta za su janye daga ƙasar ta Afghanistan. Zanga-zangar da aka yi a Hong Kong a ƙarshen makon nan ta jirkice ta koma tarzoma a karan farko cikin makonni biyu, yayin da ɗaruruwan masu boron sanye da baƙaƙen tufafi dauke kuma da kulaken wasan ƙwallon baseball suka yi ta jifan 'yan sanda da wani nau'in bam da ake haɗawa da gas da kuma yin amfani da blow-blow wajen jifan 'yan sandan. A nasu ɓangaren 'yan sandan sun yi ta amfani da kulake da hayaƙi mai sa ƙwalla domin tarwatsa masu zanga-zangar, waɗanda suka datse titin da ke gaban wani ofishin 'yan sanda da kuma na wani rukunin shagunan kasuwanci. Yayin da zanga-zangar ta Hong Kong ta shiga wata na uku, masu boron sun tumɓuke turakun wutar lantarki gudun kada a makala na'urorin ɗaukan hoto a jikinsu domin tattara bayanan masu zanga-zangar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙwararru a fannin tsaro sun ce shawarar da Koriya ta Kudu ta yanke ta janyewa daga wata yarjejeniyar musayar bayanan sirri tsakaninta da ƙasar Japan ka iya haifar da matsalar da za ta shafi tsaronta. A cewar masanan, matakin zai iya rage ƙarfin da take da shi na kare kanta daga barazanar Koriya ta Arewa. A ranar Alhamis, hukumomin Seoul suka bayyana cewa za su kawo ƙarshen wani shiri na musayar bayanan sirri da hukumomin Tokyo, matakin da suka ce sun ɗauka saboda a farkon watan nan Japan ta cire Koriya ta Kudu daga jerin ƙasashen da take ɗasawa da su a fannin kasuwanci. Tun a watan Yulin da ya gabata, dangantaka tsakanin ƙasashen biyu take ta raunana kan takaddamar da ta samo asali daga yadda kamfanonin Japan suka yi amfani da 'yan Koriya ta Kudu wajen yin ayyukan ƙarfi a zamanin mulkin mallaka da kuma lokacin yakin duniya na biyu. Bayan wani taron gaggawa da aka gudanar, Majalisar Tsaron Koriya ta Kudu ta nuna damuwa kan yadda makwabciyarta ta Arewa ke ci gaba da gwajin makamin masu linzami, duk da cewa ta kawo ƙarshen atisayen haɗin gwiwa da take yi da Amurka. A ƙarshen makon da ya gabata ne Koriya ta Arewan ta harba wasu makamai masu linzami nau'in ballistic, matakin da ake ganin ya saba alƙawarin da ta yi wa shugaban Amurka Donald Trump cewa za ta dakatar da gwaje-gwajen makaman. A farkon watan nan, shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa shugaba Kim, wato Kim Jong-un ya alƙawarin dakatar da gwajin makaman tare da kuma nuna sha'awarsa ta komawa teburin sulhu idan har Amurkan da Koreya ta Kudu suka kawo ƙarshen atisayen da suke yi. Tsohon ministan kudi a India Arun Jaitley ya rasu a wani asibiti da ke New Delhi, babban birnin ƙasar, watanni bayan da ya ajiye aikinsa saboda rashin lafiya da ya yi ta fama da ita. Jaitley, mai shekaru 66, wanda ya rasu a jiya Asabar, makusanci ne ga Prime Minister Narendra Modi, wanda shi ake ɗorawa nasarar yin garan bawul ga tattalin arzikin India, matakin da a karon farko ya samar da kasuwa ta bai ɗaya tun bayan da ƙasar ta samu 'yancin gashin kai a shekarar 1947. A zamanin marigayi, Jaitley ne Prime Minister Modi ya aiwatar da shirin yin watsi da kashi 86 cikin 100 na daukacin takardun kudaden ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade. Shirin da kan kawo labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar. Kotun koli ta kore wata karar zabe da PDP ta yi kan kalubalantar zaben shugaba Buhari karo na biyu. Mun san bamu ga amfanin zaben yan majalisar dokoki ba, da za a maida su na wucin gadi ma a ra'ayin wasu 'yan siyasa. Zabin dan Taraba matsayin ministan wuta ya burge mu don aikin wutar Manbila. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Kotun kolin Najeriya ta yi watsi da ɗaukaka ƙara da babbar jam'iyyar adawa PDP da ɗan takarar Atiku Abubakar suka shigar suna kalubalantar wani hukuncin kotun zaɓe da ya ce PDP ba ta mai da raddi ga buƙatar APC ta korar ƙarar ba. Kotun koli dai ta amince kenan da hukuncin kotun zaɓe da ke zama a kotun ɗaukaka ƙara, da ya nuna PDP ba ta yi bayani kan buƙatar korar ƙarar da APC ta shigar ba. Buƙatar da aka nemi kora ta haɗa har da duba kayan zaɓe don kafa shaida, da kotun kolin ta ce lokacin yin hakan ya wuce. Za a ci gaba da sauran hukunci kan wannan ƙara da PDP ke cewa APC ta murɗa zaben da haɗin kan hukumar zabe wanda ya ba wa shugaba Buhari wa'adi na biyu. Duk da hakan dai, kakakin PDP Buba Galadima na nana ta ƙwarin gwiwa.
Baka ga mutanen mu da suke zuwa daga Barna da Yobe sun tare su a hanya suna ta dukan su ba da kulki, ai sai a hana waɗansu zuwa.
Injiniya waye ne ya tare wani a hanya?
Kai baka sani ba, an da ke shaidun mu an hana su zuwa ba da shaida. Yanzu a baki na zaka fara ji duk kafofin labarin da suka faɗa, wato kai ma wato kana musu aiki kenan, kana musu lauya, baka faɗa ba kenan.
Injiniya, mu koma ƙarshe kan maganar shugaba Muhammadu Buhari, ka ce kai kafi sanin sa, me ka taka yasa ka faɗi?
Don ni nayi aiki da shi kuɗaɗe shekara 15, akwai wanda ya haka a siyasance?
Ba mu labarin menene sanin nasa. A da kusan mun sha yin wannan maganan. Sanin nasa ne yasa da ka kare shi da ka zo kuma ka fahimci wasu abubuwa, ka ga cewa bai dace a mara masa ba.
Daga baya ne muka fahimci ko waye shi, kuma mun gaya wa al'ummar Najeriya cewa bai cancanci a zaɓe shi ba. Na farko, duk lokacin da za mu shigar da takardunsa gun hukumar zaɓe, sai ya ce da mu certificates ɗin shi suna hannun soja. Ran nan kwatsam muna kallon network news, sai wani brigadier general wanda ake kira military secretary ya fito ya ce ba su da takardan ko tsire na General Muhammadu Buhari. Me yake na yayi mana? Kuma ka san General Muhammadu Buhari ya taba tara mu 2011 har yayi kuka da hawaye. Kai din nan, kai ka dauki hotonsa, kai ka dauki muryarsa, yana kuka yana alƙawarin cewa daga wannan ya daina tsayawa zabe. Me kai shi tsayawa 2015 in mai gaskiya ne shi ko in mai magana ɗaya ne shi?
Mutane ne suka ce, suka takura shi, suka ce shi kadai suke so ya tsaya takara.
Yanzu in ina da ra'ayi, duk Najeriya suka taru sai in canja ra'ayina, sai in tsaya ni kadai in mai ra'ayi ne ni.
To amma injiniya, mutane ba za su yi mamaki ba ce mutum ana cewa takardunsa suna wajen soja, amma yayi shugaban kasa, yayi gwamnan jihohi masu yawa, kamar hankali ma ba zai.
Ai, amma tambaya aka ce yana din yana magana, yana magana da turanci ko baya yi? Nace eh, yana magana da turanci. To shi kadai ne Idi Amin ma yana magana da turanci, ya je makaranta ne, kuma har field marshal ya zama. Jin Bodal Bokassa na Central Africa yayi shugaban kasa, har yayi sarkin sarakuna na mulukiya na kasar Central Africa. Ya taba sanin hanyar ma makaranta, kuma a nan kasar ka san Alhaji Tanko ya kasai shekararsa kusan 90 da wani abu. yanzu Tanko ya kasa ya taba sanin hanyar makaranta, amma yanzu ko gwamna Gwalangwam bai sai nuna masa hanyar turanci ba, amma ina takarda, ina kwalin, shine muke magana. Ai tsarin mulkin kasa yana cewa kwalin yake zance, ba Hausar da kake ji ba. Ni ba Hausa ne ni, uwata da ubana har suka mutu ba san kalma na Hausa ba, gashi yanzu ina iya Hausa da kowane irin mutum.
Injiniya sun ce dai ko yayi makaranta wasu magoya bayansa kenan, ko bai ba shi haka suke son sa.
To ai jahilai ne, inda ba su sani ba ana zancen doka, kai zancen san rai.
Dama shari'ar zaben kan kai koli ne a kotun koli, ba mamaki wasu manyan magoya bayan shugaba Buhari a duk lokacin zabe irin Abdulkarim Dayyabu da Musa Yola ba su daina caccakar lamarin majalisar dokoki ba, duk da bayyanar gwanayen gwamnati Ahmad Lawan da Femi Bajabiya Mila a matsayin shugabannin babba da karamar majalisa. Farko ga abin da Abdulkarim Dayyabu ke cewa na buƙatar rage kaifin majalisar.
Ka duba yanzu tarayyar Najeriya da muke ciki, masu yin dokoki wanda duk gwamnatin duniya ana yin ta ne akan abu biyar: kare rayuka da lafiya da dukiya da mutunci da imanin mutum shine addininsa. Wanda duk inda babu, to gara a ce ba mulkin nan, ka san da ni da kai da mu da iri-irinmu ba mu da kowa ne da za mu dogara kare mu, mu zo mu dogara da Allah, mu dogara da kanmu kare kanmu. Saboda haka duk inda babu, kaga illa ce gara ba mulkin, saboda in babu za mu san wannan ko mai dauki mataki, amma mun dogara cewa gashi ake kuma babu. To saboda haka ya kasance yau masu yin dokoki sun ga dama sun ware wa kansu albashi na miliyan 15 a wata. Miliyan 15, ko shugaban ƙasar Najeriya baya karɓar albashin miliyan 3.5 ɗin abu da suke tiba. Wannan su suka ga dama suka tsara kansu albashi, shi shugaban ƙasar ba zai iya hana su ba. Wace irin siyasa ce wannan? Wani irin mulki ne wannan? A ƙasar da ake 90 ko kuma miliyan 90 na mutanen Najeriya suke abin da ake kira below poverty line, ƙasar da ƙasan talauci ba sa samun abin da yake $1,360 a rana ɗaya. I kasance mu muka fi kowa bara, mu muka fi kowa cututtuka. Abin da suke cewa abject poverty, hunger and diseases, cututtuka ba magani, ko da da ba mu hakomai. Akwai asibiti kyauta, magani kyauta, abinci asibiti kyauta, makaranta kyauta, ilimi kyauta, gurin kwana kyauta, sutura abin da kyauta, sabulun wanka kyauta, komai kyauta. Sai yanzu muke da hakomai $2,000,000 kulli. Hatta kai ana sai da shi $130 zuwa $140 a ganga ɗaya, amma sai dai a ce wani kai mulkin sun fi kowa kuɗi a duniya, amma kuma 'yan ƙasar da ike mallaka su ne halalai su ce sun fi kowa talauci.
Alhaji Abdulkarim Dayyabu, kaddara ma haka ake biyan su a wata ɗin. Wasu da yawa suna cewa zaben su ake yi suna da jama'a, akalla kowane misali wani ɗan majalisar da ta zaka taras kamar mutum yana wakiltar kusan kamar a ce mutum $2,000,000 a mazaɓarsa. Kuma duk lokacin da ya je ziyara mazaɓar nan, cikin waɗanda suka taya shi yaƙin neman zaɓe, ba za su rasa zuwa su kawo masa matsaloli ya raba kuɗin nan tare da su ba.
To ƙaddara maka ci so in yi ba hakan ba ne? To in ba hakan ba ne, ko kana tsammanin ƙaddara zai ka je ka bincika? Ai ɗan jida ne kai, ka tabbata. Ni ina gaya maka dai authoritatively, na gamsu cewa $15,000,000 sama da haka ake biyan su. Tunda na tabbata maka cewa sanata a America albashinsa na ƙasarsa wanda yake ɗauka a Najeriya ya ninka sau 8, waccan ƙasa ce waccan ƙarfin arzikinta ya ninka namu sau 800 ko sau 1,800, amma kuma albashinsu 1/8 na ɗan Najeriya da ake cikin wannan baman bala'in talauci da yunwa da cututtuka. Saboda wannan ƙasa da sunan siyasa ba 'yan siyasa ba ne, ba masanan siyasa ba ne, ba wanda suke da buƙatar sun siyasa ba ne. A ƙasar nan yau an wayi gari abu huɗu ba shi da amfani. Arzikin ƙasar nan ba shi da amfani, mutanen kirki ba su da amfani, ilimi ba shi da amfani, hankali ba shi da amfani, da ana amfani da su da duk wani musifa ba mu shiga ba. Saboda arzikin an wawo shi, mutanen kirkin an gofantar da su, ilimin ba aiki da shi, hankalin ma ba aiki da shi. To ka gaya mutane za a fara te da za a zo a ce kurin mutum baka san daga inda izo ba, sai ka zo ka bashi mulkin ƙasa ko mulkin gari ko mulkin karamin hukuma, ije abin da iga lama dan ina san maka wani abu. Wanda kake cewa wai ina zo a san musu wani abu, me yake san musu? Duk abin da zai san musu, zai san musu $1,000,000 ne a cikin $15,000,000 din. To duk zance ne na bayan da za a yi, ai ba haka tsarin yake ba. Da da aka yi siyasa ta jamhuriya ta ɗaya da ta biyu haka ake yi. Ai maganar shi ne, akwai abubuwa na kyautata rayuwa, wanne wajibi ne a riƙa yi wa mutane su daga kuɗin baitul mali. Ba wai ka zo ka san musu abin da za ka san musu ba, don san musun ɗin ma yi ma wani ɓangare ne na abin da ake kira corruption.
dattijin siyasa Musa Yola ko ya bugo waya ne yana mai cewa san bai ma ga amfanin majalisar ba.
Kun ba abin da ya dame mu kuna magana akan wasu daban. Ai majalisun nan sune damuwar mu. Mutane ba su da sakamako ba su sakamako ba mu da zai akwai sakamakon majalisun nan dukan nan na sai haka azuwa ciho. Amma kuma su kuke da kudi su kudin su baya tsayawa. Kuma su ba kansu hutu su ba kansu albashi su tsaya kansu mota kuma an ce mu mu zabe su. In suna da amfani sai mu zauna a adjustment mu tabbatar muna da control a kansu. Na kashe mana kudin da ba su da amfani ko ba a soke su ba ai adjustment abin ya zama suna da karkashin akwai control a su in ma utu za su sai an sai an ba su in ma kudi za a bi a samu hukumar da za ta lura da irin albashin su abin da ya kamata a musu an taba haka wannan ne ko kana haka haka American din take asibiti ba kudi makaranta ba kudi soja ba kudi ɗan sanda ba kudi agric ba kudi wuta ba kudi mining ba kudi amma wasu ma wanda ba su da aikin yi sune suke da kudi
waɗannan fasaban su akai kamar yadda ake zaben shugaban kasa da gwamnoni su ma haka ke kada musu kuriya.
Ha shi an zabe su amma shugaban kasa ba ana control din sa ba bai yanke albashin sa yace shi rabi zai karba ba ko ba yana da control ba dan majalisan sun ce an kunce su control din sa su kuma yake control din su. Ina neman ka tambaya mai kowa yana cikin mu duka yan Najeriya nan banki da kowa ba me a cikin muka a cikin shekara asirin nan wani amfani ne muka ga majalisun nan su kai mana daga na tarayya har na jiya amma mun ga sun gina wa kansu gidaje su ba abin da ba su yi wa kansu ba mu kuma mai haka mana
da yardan Allah zamu shiga majalisar dokokin mu kawo muku martani yan majalisar ta tara ganin da sabbin ministoci ko inda shugaba Buhari ya zabge ma'aikata ɗaya ta lantarki da ke cikin ukun da a baya ke hannun Babatun da Fashola ya damƙa wa Salim Mamman daga Taraba hakan ya yi wa injiniyoyin jihar ciki da Ahmad Zakari Guroji daɗi suna masu cewa ba mamaki kafin zaben 2023 za a kammala aikin wutar lantarkin Mambila.
Kowa ya san yadda shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya dage akan tabbatar da Najeriya ta samu wutar lantarki mai daurewa. Kafin wa'adinsa ya cika basirar da shi mai gida ya amfani da shi wajen ɗauko ministan wuta daga jihar Taraba jihar da wannan dam ɗin Mambila hydroelectric power ɗin yake ambasadan Najeriya na ƙasar China mutum ne da ya zo daga arewa maso gabas kasancewa su biyu duk daga arewa maso gabas ne kamfanoni guda biyu da za su gina wannan dam ɗin lantarki daga ƙasar China suke. Mai gida yana neman ya ga ya harhada duk abin da ya dace aikin nan ya tafi akan lokaci dole ne wa'innan mutanen za su hada kansu don tabbatar da ganin an samu nasara a wannan aikin kuma ministan huta na da Fashola ni ina ganin ma yana daga cikin abubuwan da ya sa aka samu cikas wajen tabbatar da wannan aikin a shekara hudu da suka wuce a baya.
Injiniya za mu jira da yardar Allah mu ga ranar da za a kaddamar da kammala wannan aiki da aka fi shekaru 40 ana magana a kai. Masu sauraro duk da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham ni Nasiru Adamu Elikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC, yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Baya dai ga batun cimaka, yanzu ayyacciya ba wata matsalar da ke adaba 'yan Najeriya kamar matsalar tsaro, lamarin da ke neman hana jama'a bacci a yanzu.
Sunana Abubakar Muhammad Adamu. To gaskiya tsaro a iya cewa an samu ta fuskar ta'addanci na Boko Haram tashi-tashin bama-bamai sun takaita yanzu ba a samu. Da kuma zuwa garuruwa kanana ana konawa ana korin jama'a amma gaskiya kamar a iya cewa ta dan sauya zani bata sauya zani ba domin yanzu kuma abun ya canja ya koma garkuwa da mutane da kuma fashi da makami amma dai tsaro an dan samu daidai gurgudu muna fatan shugabanni za su tashi haikan wajen kakkabe wannan matsala ta ainihin masu garkuwa da mutane da kuma satan dabbobi yana da kalubale a gabansa sabon ministan tsaro domin dole ne ya tashi haikan wajen yaki da masu garkuwa da mutane ya tashi haikan wajen yaki da wannan matsala ta fada tsakanin manoma da makiyaya ya tashi haikan wajen yaki da ainihin fashi da makami.
Sunan malamin mai jama'a da mu daga ɗasin karamar hukumar fufuwar jihar Adama. Ta wani bangaren an samu ta wani bangaren kuma da saura. Kaga ta bangaren tashin bama-bamai wannan da sauki amma gefen garkuwa da mutane da kuma takurawa Fulani musamman makiyaya a gaskiya wannan kam da saurari na kaba.
Rashin hadaka tsakanin hukumomin tsaro na ko cikin lamuran ma da ke jawo ci baya, kamar yadda ko ya faru cikin kwanakin nan sa'ilin da aka kama kasuwar gwamnatin dan garkuwar jama'a na Hamisu Balawa Dume a garin Ibbi, wanda kotuni ma kafa kwamitin bincike. To wai ko me masana ma ke cewa ne game da batun matsalar rashin hadaka tsakanin hukumomin tsaro a yanzu? Malam Ahmad Tukur Jada, wani tsohon soja ne da ya sadaukar da rayuwarsa wajen kare diyaucin Najeriya, ya ko daganta abubuwan da ke faruwa da abun takeici.
Wato abun da ya faru a Ibbi tsakanin waɗannan ma'aikatan musamman hukumar rundunar soja da 'yan sanda abun kunya ne a kasan nan. Babban abu kunya ne sanza banga hujjan da mutum yana kan aikinsa. Misali don ka sayar da ni ban saya ba, doka ne ta baka dama ka bude min wuta ne? Babu, za ka bi ni ne ina na je ina zan je? Mai yiwuwa su yi wanda za su yi a wannan lokacin hasari ne ba su yi sai ba don yadda suka samu kansu da daman da suka samu.
To sai ga kaman kan cewa ko ne ma tukuna da gida ake abun shine ba a samu abin da ake kira coordination tsakanin bangarorin jami'an tsaro na Najeriya. Akwai wannan matsala,
babban matsala ne sosai, masallan hadin kai da ba kowanne hakkin sa yi aikin sa. Ita police ba ba su dama sun yi haikokin su, ba sannan ita sojan kanta in ba son zuciya ba kam ya za a ce mutum gashi nan da kadinniya masai na yanzu don na son soja, ko kuma dan basarkin bakan na da hankwa ne da zan kama mutum daure? Ai duk mutumin da ka sani da hankwa ya daura, ka tabbata police ne ko wani NDL ko wani
abu. Mako wannan tsohon dan sandan ASP Yakubu Sule ya ce ko dole fa a koma na dauri, muddin ko ana son fidda dan duma daga kabewa.
Al'amarinmu a cikin gaskiya akwai relationship sosai tsakaninmu da sojoji. To abubuwa yanzu sun ji sun dagule gaba ki daya. Za ka ga cewa ana aikin nan wayannan suna daban, wayannan suna gabar, wayannan suna yamma, wanda yake kuwa a hukunin gaskiya bai kamata ya zama haka ba.
To kuma yake jawo haka?
Eh, to yanzu ka san abubuwa ne wadda yanzu za ka ga cewar ana nuna ilimi, wayannan suna fraudin masu suna da ilimi kan harkokin operation, wayannan suna nuna cewa su sun fi kaza da kaza haka, wanda yake kuwa ba haka ba ne.
To me ya kamata a yi?
Abin da ya kamata a yi a nan shi ne, ita gwamnatin tarayya federal government ta tuwaye ta dinga kiran bita tsakanin jami'an tsaro, army, police, civil defense and others. Kaga idan ta kira su ko a lokacin suna bita tare, za su iya tafiya tare ba tare da samun matsala ba. Amma yanzu za ka ga cewa wayannan suna nasu daban, wayannan suna nasu daban. To yin ana cikin yin haka din nan za ka ga cewa ba a samu abin da ake so ba.
A wasu lokutan akan ga jami'an soja da 'yan sanda da ma civil defense suna aiki tare da suna aikin hadaka. To ko anya kwalliya kan biya kudin sabulu kuwa irin wannan aiki na hadaka? Sulaiman Baba shine kakakken rundunar tsaron farin kata civil defense a jihar Adamawa. Ya ko bayyana alfanun wannan hadaka?
Tasirin da ke tattare da cikin hadaka na aikin tsaro shine na farko biyan bukata, na tabbatar da cewa dukiyoyi da rayukan al'umma sun karu. Domin a cikin rundunoni da muke da su a ƙasar nan babu runduna guda ɗaya ta tsaro wanda za ta iya bugun ƙirji ta ce ita kaɗai za ta iya wadata al'ummar ƙasar nan da tsaron da take buƙata. Wannan kenan. Na biyu, duk wata runduna da ka gani wadda gwamnatin tarayya ta kafa, akwai wasu muhimman ayyuka wanda aka dora ma ita kanta wannan runduna, wanda ke taimakawa wajen bada tsaro. Da haka akwai rundunoni musamman wanda ayyukan su shine farauto waɗanda suke aikata miyagun laifuffuka, a bincike su, a gabatar da su gaban kuliya. Akwai rundunoni kuma waɗanda su haƙƙin su sune su tattara bayanan sirri musamman domin bada wa ga hukumomin gwamnati domin daukan matakai da take bukata. Akwai rundunoni waɗanda ayyukansu musamman shine su kare dukiyoyi da rayukan al'umma. Da haka idan aka hada hancin waɗannan rundunonin gaba daya, aka sa ƙasar ma na a gaba, misali manufa ta bada tsaro ga al'umma da tabbatar da cewa dukiyoyinsu da rayukansu sun karu, sun za ka samu tasiri ainan, za a cimma muradi, za a samu yawan jami'an da ake bukata, kowa zai kawo kwarewarsa ta fannin da aka san shi ya kware na aikinsa, a zo a hada karfi da karfi domin a tabbatar da cewa an samu biyan bukata na bada tsaron da ake bukata.
Masana dai na mako ganin rashin samun bayanin boya tsakanin jami'an tsaro na unifar mage ko kuma samame da za a kai kan ko iya haifar da illa a cewar tsohon soja Ahmad Tukunja da
yadda ake a dokance ma misali don na hukumar sojan zan aiki a ganye misali zan je wurin DPO na ganyen gabatar da kaina don mai yiwa zan iya bukatansa ka fahimci masanan ko don zan iya zuwa in yi aikin ba tare da waɗanda babba abin da ake tsoro fitar da bayanin da gun waɗanda ake nema in a cikin waɗanda zannanin ulumar ne ko da ma'aikatan ne za a iya samu akwai wanda suke da ɗan alaka na tausayawa zai ga ko ɗan abin da yake samu ba zai ba da dama a gabatar da aikin ma zai iya hana ruwa gudu. Don haka a takaice in aka sanar din sai a bar su su je su yi aikin sun ba su bukatan wani taimako sai su gama su da su ce sun gama sai su fito dama akan yi haka.
A kasashen da aka ci gaba 'yan mazan jiya wato waɗanda suka ajiye kaki kan ba da nasu gudumawa wajen ayyukan tsaro ko da yake a Najeriya da alamun ba kasafai akan tuntube su ba domin gano bakin zare a cewar ASP Yakubu Sule.
Yanzu al'amura ne suka gurbace kaga tsofin jami'an tsaro din nan din dai muddin har za a dinga neman su ana samun shawarwari a gare su akwai lokacin da aiki zai tabarbare in ya tabarbare ka nemo sanda su za su warware din dai muddin har za a samu ana yin hakan din to a haukulin gaskiya za a yi nasara 100% kan duk abin da kake gani yana faruwa.
Kuna ganin ku tsofin jami'an tsaro idan aka bukace ku za ku ba lokacin ku bayan kun ajiye kaki.
Yo Allah na tuba mu mutane ne mu yan Najeriya ne sanan kuma dan ka duba zaka ga cewar fighting din nan muna yarwa kasan mu ne.
To wai ko me kamata hukumomin tsaro suke yi domin kullum take bin kudin sabulu?
Duba duk kasashen duniya inda ake samun matsaloli na tsaro fifiko ne wata runduna take nunawa akan wata ta nuna cewa ko ita tana tankaho ita aka fara kafawa ko kuma ita tafi yawan jami'ai a cikinta to wannan ba abun da yake haifarwa sai dai a samu nakasu ga harkar tsaro abubuwan da suka faru a duniya ta rusa tagwayen gine-ginen nan na cibiyar kasuwanci ta duniya ta America ta fito mana a fili ta nuna wa duniya cewa babu wata runduna guda daya da za ta iya bawa kowace al'umma ta duniya ko kuma kowace ƙasa tsaron da take bukata ita kadai ba zai yiwu ba dole sai an hada rundunonin nan da gwamnati take da su tunda dukkan manufofinsu guda ɗaya ne na tabbatar da dukiyoyi da rayukan al'umma sun karu.
Suleiman Baba kenan da ke ma zama kakakin rundunar tsaron farinka ta Civil Defense a jihar Adamawa kuma fata ko shine Allah sa ake samun wannan hadaka a yanzu. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola, a Najeriya.
To madalla, kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan Sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can anjima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na Muryar Amurka Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
VOA Afrique, la radio de tout le monde.